بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو كان وتا شدة وتا شعبان شكرة تدبو دير داري هدو دا أربعين دا هدو هجرة محمد صلى الله عليه وسلم لغا مكة زوا مدينة wanda shine ya dace da 26 ga watan 2 shekara ta 2023 miladiya. Zamu dora kan inda muka tsaya a karatun mu na Sahih Bukhari, muna cikin kitabu tafsir suratul nur, muna bayani akan al-li'an. Li'ani shine ma'aurata guda biyu da suka samu tuhuma ta juna, musamman miji yake tuhumar matarsa da alfasha, kuma ma har ya same ta da aikata alfasha din. To menene shari'a ta tanadar, yaya za a yi? Imam Bukhari ya kawo mana hadisi na Uwaimir da yake zargin ko yake tuhumar matarsa ko ya kama matarsa da wannan mummunan aiki na alfasha. To kuma ka'idar shari'a ita zina ana tabbatar da ita ne da shaidu guda hudu, shi kuma shi kadai ne ya gani. Daka da karshe ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah ya tabbatar da hukunci kamar yadda Allah madaukin sarki ya tabbatar da hukuncin, zai zo ya rantsuwa guda hudu cewa ya ga iyalinsa tana aikata alfasha da wani a gidan shi. Zai rufe rantsuwarsa da tsinuwa ta biyar cewa tsinuwa Allah ta tabbata a gare shi idan ƙarya mata. To kuma an yi haka din, da aka kawo mata wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce ga abin da mijinki yake faɗa, sai ta ce ba ta san zancen ba, ita ba ta yi ba. Akai ta ki shi ne aka ce to sai ya rantsuwa kuma ya tsinuwa a kan shi idan ƙarya ya mata, ya kuma yadda ɗin ya yi. To bayan an yi shi ne sai ya ce ya Rasulullah, in habastuha faqad zalamtuha, in fa na rike matan nan to haƙiƙa na zalunce ta, ba zan iya ci gaba da rike ta ba. Kuma ya faɗi gaskiyarsa, lokacin da mutum ya tarar da iyalinsa da wani abu na ƙazanta sai ya ji abin ya fita a ranshi, da haka don kada ya zalunce ta to sai ya sake ta. Wannan yana nuna cewa duk mutumin da ya rike mace kuma yana ganin cewa yana zaluntar ta, to ya sake ta fa shi ya huma sa alheri, don kada ya ci gaba da shiga haƙƙinta kuma haƙƙin nata ya hana shi samun rahamar Allah. Duk wanda yake tunanin ba zai iya yi wa matarsa adalci ba, to ya sake ta, ta nemi wani mijin da zai aure ta yi mata adalci. Kada mutum ya ajiye 'yar mutane a ƙarƙashinsa yana gana mata azaba. Don haka idan an yi li'ani kamar yadda malamai suka faɗa, in an gama li'ani to rabuwa ake yi, saboda babu kwanciyar hankali a tsakani. To wannan kenan. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin aka faɗi wasu sifofi na in matar ta haihu, to yaron in ya zo da shi to ga hukunci. Annabi ya ce unzuru fa in ja'at bihi, kulura idan matan nan ta haifi yaron nan ashama, baki shine ashama, asham ana nufin aswada idan kun ga dan an haife shi ashama ai aswada ad ajal ainaini kuma aka ganshi da bakin wato ido ko gira azimul ilyataini yana da manya manyan mazaunai ma'ana duwawun sa bayan shi manya ne da waɗannan sifofi guda uku manzo Allah ya faɗa cewa fala ahsibu waymiran illa qad sadaqa alaiha to gaskiya in yaron nan aka haife shi da wannan sifar to lalle waymir gaskiya ya faɗa ya kama matarsa da wannan mutumi kenan ana kula da kamar da wajen tabbatar da samuwar alfasha tsakanin mace da wani akwai lokacin da ake lura da kama wa in ja'at bihi uhaymir in kuma tazo da shi uhaymir uhaymir ana nufin ahmar tasghir ne na ahmar kaman walad ulayt an gane ahmar uhaymir in har ta haifi wannan yaron wato jan mutum ma'ana mai haske shine fari kenan ake nufi al-abyad ka annahu wahra ya fito da sifar kamar wata dabba in an ce wahra wata dabba ce da kullun taga abinci ko nama sai ta tambe sai ta fada akan shi ta lalata shi kamar yanzu bira in ya ga duk abin da ya gani na amfani sai ya je lalata shi ita wannan wato wahra ita kuma bata nama take da bata abinci nau'i ne na tsaka ai an san tsaka to ka ita wahra kamar tsaka take ita kuma da ta shiga kan nama sai ta bata shi ko kan abinci sai ta lalata shi an kamanta shi dan kamar wannan wahara din dabba wato wannan kwaron wannan me zance ne wannan abun mai kama da tsaka din saboda ja ne ba wai halittarsa ce kamar tsaka din ba a'a jansa yayi kama da irin wannan dabba ta wahara kamar tsaka din to sai ce fala ahsibu waymiran illa qad kadhaba alaiha to gaskiya ina zargin kuma ina zaton waymir ƙarya yayin wannan mata yanzu annabi ya faɗi sifofi guda biyu ga wancan sifa na farko ga sifa na biyu insha Allah mallam ana haifan yaron nan sai aka tarar da shi wato da irin sifan nan ta farko da annabi ya faɗa cewa lalle ba dan waymir bane dan wani ne ga zahiri ya tabbata cewa matan nan ba ta yi gaskiya ba to kaga wannan yana nuna mace sai a hankali duk waɗannan fa wanda suka rayu ne a lokacin annabi kuma alƙalin manzon Allah ne yake alƙalancin sallallahu alaihi wasallam ka duba yadda matan nan ta tubure ta ki ta faɗi gaskiya bari mu karanta hadisin gaba ku ga abin da yadda abin ya faru wannan ya kamata mutane su karanta su gane lalle mace tana da wahalan sha'ani musamman wajen a tabbatar mata da laifi ta dauka suna da wahalan sha'ani ashe yanzu mace za ta iya rufe ido ta yi wa kanta rantsuwa da tsinuwa akan abin da ba haka bane to gashi dai wannan ya faru daga nan manzon Allah ya ce wannan yaron kurin kurin kakkiransa da sunan uwarsa babu uba in an ce ba uba ana nufin ba a haife shi ta hanya sahihiya ta shari'a ba. To daga nan ne malamai suka ce duk dan da ba a haife shi ta hanyar aure na sunna ba, ana rikicin ba dan uban shi bane, to fa bai halatta fa an zo a makaranta a kira shi da sunan baban shi ba, saboda ai uban bai yadda ba nasa bane. Amma malamai sun yi magana cewa idan wani ya je ya yi alfasha da mace aka haifi ɗa kuma ya yadda wannan ɗan nashi ne, to za a iya danganta wannan ɗa zuwa gare shi ko da ba ɗan sunna ba ne, saboda ai yanzu an kore dukkan wata shakka ba ɗan kowa ba ne, wataƙila shi wannan dai shi ne ya yi alfashan da ita, tunda ya tabbatar ɗansa ne ko da ba ɗan shari'a ba ne. To amma in an zo kiransa za a kira shi da sunan wannan mutumin tunda ya yadda nashi ne. Saɓanin macen da take kamar karuwa, ta je can ta je can ta je can ta je can ta yi bu, waye za ka iya cewa ɗanta ne ɗansa ne? Babu wanda za ka iya danganta mai ka ce ɗanshi ne. Amma wannan wataƙila shi shi kaɗai ne ya yi albashar da ita, amma kuma ba da aure na sunna ba, to za a iya danganta masa wannan ɗa zuwa gare shi. Sai magana cin gado, shin zai ci gadon uban ko bai zai ci ba? Wannan akwai saɓanin malamai mai ƙarfi. Wasu suka ce sam ai ba zai iya ci gado ba yi, tunda ba a same shi ta hanyar shari'a ba, ko da an danganta shi zuwa gare shi ba za a ba shi gado ba. Wasu kuma suka ce za a ba shi gado tunda ɗansa ne kuma ya yadda ɗansa ne. To wannan wata magana ce ta mai sarƙaƙiya da yawa da maganganun malamai a kai, ba shi muke tattaunawa ba. Da haka daga nan ake kiran wannan ɗa da sunan uwarsa. Ashe idan an saba ana kiran mutum da sunan ubansa, wata ran da ka ji wani ana kiransa da sunan mahaifiyarsa, ana iya samun kamar wanda ubansa ya ɓata, wataƙila an san uwar amma ba a san uban ba, ko ta mutu iyayen sun mutu amma ba a san waye uban ba, sai a kira shi da sunan uwarsa. Wannan duk babu laifi, maimakon a kira mutum da sunan namiji sai a kira shi sunan uba. Mun gama da wannan hadisin. Sai babi na gaba. Babu wal khamisatu anna la'anatallahi alayhi in kana min al-kadhibina. Imam al-Bukhari yace wannan babu yana magana akan fadin aya, fadin Allah ta'ala ce wannan aya. To rantsuwa ta biyar abinda zai rufe da shi ash-shahadatu al-khamisa kenan. Shi wanda yake zargin matarsa da zina zai ce bayan ya yi rantsuwa 1 2 3 4, to na biyar sai ce tsinuwar Allah shine la'anatullahi alaihi ta tabbata akan sa in kana min kadhibina, idan yana cikin makaryata ya mata ƙarya, fima rama bihi zawjatahu min az-zina, cikin abin da ya jefa matarsa na zina. Wannan shine li'anur rajul kenan. To shi anan wani zai iya cewa me hukuncin, to me amfanin wannan rantsuwar? Ba dai ya ce ya ganta ta yi zina ba, shikenan ai. To ai ta ce bata yadda ba, tunda ta ce bata yadda ba, to ɗayan biyu ne, ko dai ya yadda ya bada gadon bayansa a zabga masa tsumagiya 80 ta ƙazafi, ko kuma ya yi wannan rantsuwar. Wannan shine haɗarin ka ce wance mazinaciya ce, ko ka ce wani mazinaci ne. Yanzu kun ga ko jayayya ko musu ko wani abu ko hira, sai ka ji ana cewa ai wani mazinaci ne, ai mai neman mata ne. Inda akwai shari'ar musulunci, idan ya damƙe ka ya riƙe ka, sai ka kawo shaidun nan guda huɗu sun gan shi iya zina, in ya so ai masa haddi. In baka kawo ba, to kai kuma za a yi maka haddin ƙazafi tsumagiya 80. In kuka ce ba za a yi maka ba, to sai kai rantsuwa guda hudu na biyar ka cikata da wannan tsinuwar. Idan matarka ce ta aure misali, yanzu mutum zai iya cewa ya ga yarinya kawai ce kai karku aure wance ai maza na ce ya ce, wannan jahiliya ne, wannan rashin hankali ne. Ka dai faɗi wata kalma kawai ka ce kai wannan yarinya dai abin hankali lamarinta kawai. Me ya faru? Ce to ba gaskiya dai tana da karancin kamewa, kawai ka bar zancen a haka. Amma ka buɗe baki ka ce wance mazinaciya, ko ka ce wane, ko ki ce wane mazinaci, to ga hukuncin Allah a kai. Ko haddi na tsumagiya 80 a kanka, ko kuma ka zabga wannan rantsuwa, Allah kiyaye. To an yi wannan rantsuwa ne dan sukutul hadd, a jefar masa da haddi a kan shi, tunda ya rantsa ba sai an yi mai haddi ba. Sannan abu na biyu kuma, wannan rantsuwar ita ce zai tabbatar da rabuwarsa tsakaninsa da wannan mata da yake zarginta. Kuma malamai suka ce wannan rabuwa ce ta fasakh, furqatu fasakh. In an ce furqatu fasakh, rabuwa ne na lalacewar auren, babu aure kwata-kwata tsakaninsu har abada. Duk mutumin da ya wannan tsinanne ne yadda rantsuwa tsakaninsa da matarsa, yana zarginta da zina, akai wannan li'ani, to har abada ba aure a tsakaninsu, ba za a sake dawowa ba. Ko da daga baya waye-waye da sauransu, ina fata an sulhunta. Manzo Allah ya faɗa al-mutala'inani la yastami'ani abadan, kamar yadda Imam Baihaqi ya ruwaito, masu li'ani har abada ba za su sake haɗuwa ba. Imam Abu Hanifa ya ce ana so sarki ko alƙali ya sa baki ya raba tsakaninsu firqatu talaq, rabuwa na saki, da kuma kore ɗan, ko da daga baya za a iya danganta masa ɗan a ce ai ya taɓa auren wance a shekara kaza, wannan yaron ai an haifa masa shi ne a lokaci kaza, to ba za a danganta mai wannan ɗan ba, ai bai yadda ɗansa ba ne. Yanzu duk wannan bayanin fa ƴan uwana, duk wannan bayanin da muke ta yi tun jiya har zuwa yau, wai don a nuna mana fa haɗarin wato matar aure ta zama mazinaciya. Amma wallahi malam, yau abinda zai bakanta maka rai a unguwa, a cikin unguwa, sai ka ji ana cewa ai wane yana neman matar wane, ai wane bai sani ba, ai wance ai tana zuwa gidan wane, ai wane ya kama wane a gidansa tare da matarsa. Ai malam, duk wanda ya kuskure ya auri mace mara tsarki, mara tarbiya, wato ya kashe gidansa. Ita sharrin mace mara amana, sharrin mace da ba za ta riƙe haƙƙi na aure ba, wato akwai haɗari, za ta iya zuwa ta tara maka ƴaƴan banza a gidanka ba ƴaƴanka ba. Yasa kowa ya riƙe tarbiyyar ƴaƴansa da iyalin shi. Abun mamaki, wani kes aka kawo, wani mutum aka yi masa magana, aka ce wane fa, wane fa yana neman matarka, suna fita da ita, yana waya da ita, yana kwana, yana waya da ita, yana kaza da ita. Kuma wanda ya ga ana yin haka ɗin, wata mace ce ita kuma mijinta ne yake irin wannan abu, ta kama shi yana soyayya da matar aure, wannan fa is rampant, is common, abu ne da yake faruwa kai tsaye. Wato mai aure ya rinka neman matar wani a wannan al'ummar da ba ta da kishi, da ba ta da jin kai. Aka bincika aka tabbatar matar aure ce, kuma ita ta san tana da aure, kuma tana alaka da wani, abun ba daɗi labarin. Aka samu aka yi masa magana, ka san mutumin nan me yace sai ce shari'a yake wa matarsa ga lambar waya ga chatin ga ranar yace ki zo dauke ki a mota mu fita kuma sun fita gashi lokacin baka nan gashi an yi kaza duk evidences da hujjoji da za a tabbatar saboda tsabar bai da kishi sai ce shi a'a tace ita kuma mijinta ne yake neman matarka ita tana neman ka shiga tsakanin wai matar ce fa take cewa ka ja kunnan matarka ta daina neman mun mijina ka ja kunnan matarka mijina ya daina zuwa yana alaka da ita ba kishi ba kishi ba kishi wannan abun maganar mijin aure ya nemi matar aure yana faruwa da yawa matar aure ta rinka alaka da wasu a waje yana faruwa da yawa ɗaya daga cikin consequences na mutum yaje ya rufe ido yaje ya auro mace saboda wani abu ba addini duk wanda yake auren mace ba addini yar duniya to zai ga duniyanci a gidansa mutum ya wanka ya zo wanke mota kurin ya dauki matar aure ya tafi da ita wani za ga aiki yake tafiya baya dawowa sai bayan wata ɗaya wata biyu wani sai duk sati biyu wani wata ƙasa yake tafiya kasuwanci yake zuwa ya je wata ɗaya wata biyu wani kaza wani kuma ma a wani gari yake baya zuwa in ya je can ya yi wata ɗaya sai ya dawo ne wata ɗaya mallam an bar mata suna tabarna ku kulla alaƙar iyalanku da addini su ji tsoron Allah su riƙe amana haka su ma mazan ba su da kirki da yawansu mutum ya zo yana da matarsa amma yana neman matan banza wannan kam daman sun fi yawa mai aure ne da iyalinsa amma yana da matan banza ba ɗaya ba ba biyu ba wannan bakin cikin shi ne mata suke fama da shi a gidajensu kamar sa mutu akwai matar da ta ce wallahi yau sanannen abu ne duk lokacin da zai tafiya da kwandam a cikin briefcase ɗinsa in ya dawo da kwandam kwandam kororon roba da shi yake tafiya da shi yake dawowa ta sani shi ma ya sani amma ya za ta yi ya tara mata ƴaƴa ta fita ta bar gidan ta je ina akwai matar da ta ƙaurace wa mijinta sama da shekaru saboda ƙazamin mutum ne mai neman mata ne an yi wa iyaye magana to sai dai ki haƙuri momi al'amarin rayuwa ne sai haƙuri haka kawai iyaye za su yi ku raba tsakaninsu in dai mijinta mai neman mata ne ku raba su ko 'ya'ya ɗari suke da shi a san yadda za a yi da yara kun cuce ta yanzu wannan shari'a ta ce ce duk wannan zargi fa in ka ce kana zarginta ko kuma ka ce ka ganta sai ka yi wannan abin don a kiyaye mutuncin aure amma yau aure ya tuzarta yau aure ya walakanta wani ma zuwa zai je ya samu kazama ma wanda ta gama yawanta ta gama ta shahara da neman maza da waye da sauransu ta yi suna a kan wannan haka zai je aure ta kawai ya ɗiba ya kai gidansa sai bayan sun gama tara 'ya'ya kuma 'ya'yanta shekaru sun yi a zo ana ba da labarin wasu kuma kunya ta kama su Allah ya sauwaye to bari mu ji abin da ya faru قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا أفلح عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضي فيك وفي امرأتك قال فتلاعنا وانا شاهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ففارقها فكانت سنة ان يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا فانكر حملها وكان ابنها يدعى اليها ثم جرت السنة في الميراث ان يرثها وترث منه ما فرض الله لها إمام البخاري كان حديث سليمان ابن داود الأتكي أبو الربيع الزهراني المقري يشي دغ فليح فليح ابن سليمان الخزائي فليح لقب سنن عبد الملك دغ زهري محمد بن مسلم دغ سال ابن سعد السائدي أن رجلا ونمت ناقيا مكو سنن سجيا شيني ويمر الأجلاني ويمر الأجلاني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زوجر من ذا الله يا رسول الله أرأيت رجلا ينذك هذا متم كبان لاباري أكان هكونش متمين دا رأى ما أمرأته رجلا يجي يجمع تسطى ردواني أنا ياي أمباني لكنايا نايمك بياني أكان أمباني لكنايا وجنين تنبايا kada mutum matsala ta same shi kai tsaye zo yace shine a cikin duniya gaba daya a yace wani ne ayatu lahu to yanzu mutum in ya gama matasar tana albasha zai kashe wannan mutumin saboda kishi dan dan adam duk mutumin kirki ai yana da kishi ya kashe shi ko ko yaya laraba suna da kishi wata rana an tafi yaki ne an dawo a Madina wani mutum kurin yana dawowa yayi sabon aure kawai sai ya gama ta sa a kofar gida yace me ya fito dake kishi ya ganta a waje me ya fito dake tace maciji ne shiga ka gani kishi ya dauke shi da zafin rai yayi macijin nan zai koro masa matarsa ta fito waje ya dauki makami ya buge wannan macijin ya kashe shi yana kashe shi shi ma sai aka buge shi aka kashe shi a'a sai sa labari yazo annabi sallallahu alaihi wa sallam ai kaji abin da ya faru sai annabi ya ce a'a daga yau duk wanda yazo gidanku yazo gidan shi ya ga maciji kar ya gaggawan kashe shi ya nemi izininsa ya masa wa'azi sau uku bawan Allah ka fita daga gidan nan ba wurin zaman ka bane bawan Allah na hada ka da Allah ka bar gidan nan yace yawan su a nan Madina ba fa mace zai bane aljanu ne aljani yana iya rikidewa ya zama maciji a gidan ka ba wai macijin bane aljani ne sau da yawa zaka ga gida kaga to me alaka ba shirgi ba rami tayin ne da komai ka zo ka tarar da zabgigin maciji a karkashin gado ba alaka to sai a bashi wuri a bubbude a yi magana in an yi daya biyu uku an yi sau uku bai yi ba to wannan normal maciji ne za a iya kashe shi amma in shedanin ne ko aljanin ne to za ga ya kama anya zai fita to sai ku bashi wuri ya fita ashe shi wannan da yazo ya kashe wannan macijin ba maciji ya kashe ba aljani ne ya kashe shi ma dan uwansa aljani sai ya tashi ya buge shi ya kashe shi amma me ya jawo yawan wannan kishi amma kai yanzu ta kai matar baka da kishi haka take fita ko lullubin kirki babu kana zaune kana kallon matarka ta caba kwalliya matarka ta sunna ta caba kwalliya ta yi ado ta fidda dukkan fitina ta fita ka ce hajiya sai kin dawo saboda baka da kishi ka je ka ga yadda mata suke shiga kasuwa suna saka suturar da suke ga dama mace za ta je akan abin da za ta saya bai fi na 300 ba za ta yi wankan da ya kai na 1,500 ta kashe turare ta kashe mai ta saka hoda ta fita ka je ka gansu a kasuwanni yadda suke yawo su yi ta yawo ba komai za su saya ba fitina ce kullum ka ga ƴan mata ka ga matan aure musamman a kasuwanni su yi ta yawo suna latsa kaya fitina kullum ka je manyan su to shaguna da kake gani da ake sayan kaya ka je ka ga mata ka ga irin shigarsu ka ce wannan yanzu matan musulmi ne yanzu waɗannan ƴaƴan musulmi ne ka ga yarinya ta yi shiga kamar arniya kuma ƙarshen zagayenta abinda za ta saya ice cream na 150 shine karshen abin da za ta saya ta yi tsiraici kuma ba mamaki uban ce ba da driver da mota yazo yana jiran ta dauke ta dauke suna nan barkace wadannan ba su ne ake zuwa a aura su tare yaya za a samu tarbiya duk mutumin da bai da kishin iyalinsa ya zama dayus mutum ya zama kamar alade bai da kishin iyalinsa bai da kishin yayansa tsiraici 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 in za a je makaranta a bayyana tsiraici in za a je kasuwa a bayyana tsiraici in za a je gidan yini a bayyana tsiraici in za a je kaza a bayyana tsiraici in za a je gidan biki a bayyana tsiraici yanzu musulmi ba za ku rufe matanku ba yanzu musulmi ba za ku sa wa matanku hijabi ku lullube su ba yanzu musulmi ba za ku tsare darajar iyalanku ba ku ci saba wa Allah karara haba ya kamata mu ji tsoron Allah umarni ne na Allah mace ta rufe jikinta doka ce ta Allah duk wanda ya auri mace mai tarbiya zai samu gida mai tarbiya ƴaƴan arziki na kwarai koda bayan ya mutu duk wanda ya je ya auro mace ƴar duniya mara tsoron Allah mufsida mai fasadi to kuma sai ta yi masa tasiri akan tarbiyyar ƴaƴansa da iyalansa ko yana raye ko bayan ya mutu ka auna da yawa ko kadan ya rasulullahi ya za a yi shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da shi shi Uwaimir ya ce a yaktuluhu am kaifa yaf'al ya zai kawai sai Allah ya saukar da ayan nan da muka karanta a baya akan shi Uwaimir da matarsa yanzu kenan kun gane sababin saukar wannan aya da Imam Bukhari ya mana babu wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum fa shahadatu adim arba'u shahadatin billah ya sauka ne akan Uwaimir da shi da matarsa Kaula shine kawai karatun abinda ake so a ce da kai ga kissar abin da ya faru wani sahabi ne gashi abin da ya faru akan sa da matarsa Allah ya saukar da wannan aya shikenan fatala ana ai minan li'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to kai an riga an gama hukunci fa tsakaninka da kai da iyalinka ga ayan li'ani ta sauka sai yake cewa fatala ana sai suka kai wannan rantsuwa shi yayi matar ta yace wa ana shahidu ni ina nan in ji sa yace a gabana akai inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wafaraqaha kawai take shi mijin sai ya rabu da mata ana gama rantsarantsi sai ya rabu da ita fa faraqaha firqa muabbada rabuwa na har abada na gaya muku idan an yi li'ani in dai an yi wannan rantsarantsi na tuhuma mata ta yi alfasha in an rabu ba a dawowa firqa ce muabbada har abada fa kanat sunnatan an yufarriq bainal mutala'inain sai zama sunna ce sanannen abu ne in masu li'ani guda biyu da miji da mata sun yi sai a raba tsakanin su wa kanat hamilan mai riwaya yake cewa a lokacin matar tana da ciki fa ankara hamlaha Uwaimir yace wannan cikin ya rasulullahi ba nawa bane ashe miji yana da dama yace ciki kaza ba nashi bane lokacin da yake zargi to amma fa in yace cikin ba nasa bane to kuma sai yazo da me sai yazo da shaidu in bai zo da shaidu ba ya tsuguna a zabga masa tsumagu 80 na kazafi in ba ai haka ba to yazo ya rantsuwa kenan mutum kawai ba zai zo ya gama tarsa ko ya ga dansa ya ce wannan dan ba nawa bane ba babbar magana ce wannan ya zaka auro mace ka kawo ta gida ta haifi da ka ce ba naka bane in ma ka yi sakaci ta yi yawo ta yi wannan to ka san yadda za ka tabbatar kuma asali a shari'a shine in mace ta haifi da asali in dai tana ƙarƙashin gidan aure ta haifi da to dan na uban ne shine asali ba a kore wannan da daga uban shi sai an zo da ƙarfafan hujjoji da dalilai daka in ba ka da hujja da dalili sai kai shahada ka rungumar na yaro wai wani wai ya yafi yaro yana bude baki sai ya fara nuna uban yana uwaka yace kai wannan nawa ne kuwa wai dan sai fara daga bude bakin dan zagin uban ya fara yi ya sa masa shakka aka ce to ka bi dai a hankali wa kana ibnuha yud'a ilaiha, sai dan ya zama ana kiransa da sunan uwarsa, ma'ana an danganta dan zuwa ga mahaifiyarsa tunda uban ya rantsuwa ya ce ba nasu bane ba. Ina fata ana fahimta. To yanzu misali idan mijin daga baya yazo yace to gaskiya jama'a na yi rantsuwa ƙarya fa nake wallahi, ya za a yi? Sai yazo akzaba nafsahu, sai ya ƙaryata kansa yace duk wannan rantsan da na muku gaskiya ƙarya nake. To za a dawo masa da ɗan a danganta shi zuwa gare shi, kuma ɗan zai ci gadon shi, sannan kuma sai an yi masa haddin ƙazafi. Ka yadda ƙarya kake yi? Eh, na yadda. Alƙali ya ce to ku zo ku shimfiɗe mana shi. Tsumagiya 80 ba fa local tsumagiya ba, dole na ce lafiyayya, ko a samu wani itace mai ƙarfi sosai tukunna da za a zabge mai gadan baya, nan gaba ya sake yi wata ƙarya. Sun majarati sunna fi mirasi an yarisaha. Ina fata ana fahimta. Sannan na farko dai mun ce idan in ya tabbatar cewa na san za a dawo masa. Sannan kuma sunna ta gudana fil mirasi akan gado an yarisaha waladaha, wannan da zai ci gadan uban san. To waye uban? Ai uban mai dadan sa bane, dan haka uwar zai gada. Shi yasa yace an yarisaha, sunna ta gudana cewa shi zai gaji uwarsa, amma uban fa a'a. Watarisa minhu, kuma ita uwar tunda ita kam ɗana ta ne, in ɗan yayi arziki ya mutu za ta gaje shi. Ma faradallahu laha, abinda Allah ya wadatta mata ya farlanta. To a ƙarshe ga abinda ya faru da shi za mu rufe insha Allah wannan kisa. Hadisin ƙarshe kenan na ita matar abinda ya faru. Allah ya ce wa yadra'u anha al'azaba an tashhada arba'a shahadatin billahi innahu lamin al-kadhibina. Yanzu miji ya yi rantsuwa, to yanzu za a dawo kan mata. Ke tunda kin ce abinda aka gaya miki ba haka bane, to ki zo ki rantsuwa guda hudu, ke ma ki la'anta ta biyar. Shine wa yadra'u anha al'azab, ita wanda aka yi wa kazafi kenan, sai tura mata haddi. Al'azab ana nufin haddi anan. Ita ma za ta rantsuwa guda hudu, sannan kuma ta faɗa cewa lalle shi makareci ne akan abin da ya jefe ta. Qala haddathana Muhammad bin Bashar, qala haddathana Ibn Abi Adi an Hisham bin Hassan, qala haddathana Ikrimatu an Ibn Abbas anna Hilal ibn Umayya qadhafa imra'atahu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Sharik bin Sahma. To ga wannan kissar kuma, wannan Hilalu ibn Umayya, wancan kuma Uwaimir. An gane? Tayyib, zamu tattauna ya akai sunan ya bambanta da can. Malamai wasu suka ce kissa ce ta zama guda biyu. Bisharik ibn Sama, fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam albayyinatu aw haddun fi dhahrik, fa qala ya Rasulullah idza ra'a ahaduna alam ra'atihi rajulan yantaliqu yaltamisul bayyina. Wannan Hilal ibn Umayya ya zargi matarsa, ya mata kazafi cewa ya ganta da wani mutum ga sunansa Sharik ibn Sahma. Shi kan wannan an faɗi ma sunan mutumin. Manzo Allah ya ce kai ko ka kawo hujja aw haddun fi dhahrika, ko haddi na kazafi a gadan bayanka, tsumagiya 80, ya kai Hilal ibn Umayya zuwa ya kai tsaye ce ya Rasulullahi na kama matata da wani mutum mai suna Sharik ibn Sahma. Gashi nan annabi bai yi magana wa matar bai ce kai Hilal ko da ka kama ta, ka kama mana hujjar da Allah ya faɗa na kama zina mutum hudu da shaida hudu a jere, ko kuma za mu maka haddi a gadan bayanka. Yanzu da Allah wannan ba ƴancin mata bane ba, wannan ba women rights bane ba, amma me yasa Yahuda suke yakar musulunci suna cewa musulunci baya kula da haƙƙin mata? Jahilai ne ko baku karanta addini ba? Akwai wani ƴanci, akwai wani kulawa da mutuncin mace sama da wannan? Mijinta ya ganta da wani, amma annabi ya kauce ya ce bai yadda ba sai an kawo shaidu guda hudu, saboda gudun kada mijin ya yi mata kazafi ko ya yi mata sharri ko wani abu. Sannan sai ku zo ku ce wai akwai wani wayo tsari da yake kula da mace sama da musulunci, maƙaryatan banza, maƙaryatan wabi. duk wanda ya zagi musulunci ko ya soki musulunci akan wai baya kula da hakkin mace ba yahude ne ko yana da aqidar yahudanci ko da musulmi ne mai riga ta musulmi ta musulunci ko kuma jahili ne bai karatu ba yace je ka kawo hujja ko sai mun maka haddi wannan wannan hilal yace ya rasulullahi yanzu mutun yazo ya tarar da wani a tattare da matansa kuma ya tashi ya fita ya bar gidan wai ya je neman shaida to kaga shi ma ya dan fadi dan hujjarsa ba yace mutun yanzu yazo gida ya rasulullahi tarar da mutun a gidansa da iyalansa kuma ya tashi ya fita yana nemo shaidu hudu ya tambaye annabi yaltamisu البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذا الله إلى تشاك كاغا أمير البينة وإلا حد في ظهري كجيفك كاومان هجا إن بحاك بفسينا يمك تماجيات تمانا بالوانا دوي كي كجي كغنتا فقال هلال هلال سيتي والذي بأثك بالحق إني لصادقون na rantse maka da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ya manzo Allah wallahi da gaskiya nake yi na faganta ga fasharik ibnu sama shi na ganshi da iyali na fa Allah da gaskiya nake kawai annabi yace da shi kaga albayyina wa illa haddun fi zahrik ka je ka kawo hujja in ba ka ba wallahi sai nayi maka tumagiya 80 a gadan bayanka annabi ba wasa kuma fa sai an zane shi ah kwarai kuwa kashi zai sha sosai in bai kawo ba shikenan wannan bawan Allah yace to falayanzilanna Allahu ma yubarri'u zahari min alhad yace insha Allah ya rasulullah sai Allah ya saukan maka da ayar da za ta kubutar da gadan bayana da tsumagiya 80 din nan in Allah ya so yadda ba ƙarya na mata ba malan kaji waliyai kaji wali yace ni ko ina shaida ma yar manzo Allah kafin amun bulalan nan sai Allah ya saukar da ayar da za ta kubutar da ni daga tsumagunnan guda 80 a'a wallahi malan ana gama zance fa nazala jibril sai ga malaika jibril ya taho Allah fa nazala jibril kawai sai malaika jibril ya sauko ya kawo annabi ya ce ga aya wallazina yarmuna azwajahum har zuwa kashe walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fa shahadatu adim arba'u shahadatin billah wannan aya da muka karanta to kaji wani dalilin saukan aya din a'a fansarafa annabi sallallahu alaihi wasallam fa arsala ilayha manzo Allah sai ya tashi yace aje a kira mun matar Hilal ibn Umayya a kira mun ita wallan kaji gwamnati ko kaji inda ake gaskiya da gaskiya ba wani kwana ba wani lauya ba wani magana turanci ba wani cika takarda annabi yake ku kira ta faja'a hilalun fa shahida aka kira ta sai annabi yake hilal zo yazo sai yace to annabi yake to zo kai mana rantsuwa guda hudu ka ciki ta biyar da la'anta akan ka in ƙarya kai wan nabi ya kulu kawai malam ba hilal sai miƙe kama rantsuwa ba yana rantsuwa annabi ya ce umfa wa inna Allah ya lamu anna ahadakum kalibu karfa ay rantsuwa akan ƙarya fa Allah ya san ɗaya daga cikin ku kuma ƙaryaci ne haka yanzu za ku yi rantsuwa nan matar ta kimtsa ita ma za ta yi rantsuwa shi ma yi kimtsa sai ya yi rantsuwa annabi yana umfa Allah ya san fa ɗaya daga cikin ku ƙaryaci ne fa hal minkum ta'ibun ko akwai mai tuba kafin a gama rantsuwan nan wallahi malam kawai yana gama rantsuwan nan guda biyar kawai ba sai matan nan sai ta miƙe ba za ta buga rantsuwa ya ce ba mai tuba ai matan nan ta ce sai ta rantsa ita ma falamma kanat indal khamisa ta zabga rantsuwa guda hudu sai da ta zo na biyar din waqafuha sai sahabbai suka tsaye da ita suka ce ke malama dan tsaya tsaya da Allah karki cika ce da tsinuwan nan in kin san baki da gaskiya ku rikito ba kawai ki tsaya suka ce innaha mujiba rantsuwa fa mai wajabtar da halaka ne da azaba
in kin kasance mai ƙarya innaha mujiba wannan tsinuwa da rantsuwa fa zaka wajabta miki azabar Allah fa
qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace ina gurin fatalakka at wa nakasat sai ta dan ja baya shine fatalakka at wa nakasat talakka at tabatta'at sai ta dan jinkirta ta dan yi saibi wa nakasat sai ta dan kame haka kamar ta ji wa'azin da sahabbai suka gaya mata cewa kai bari zai ta tsaya alama ya nuna kamar dai ba ta da gaskiya hatta zananna annaha tarji'u sahabbai suka ce wallahi sai da muka zaci cewa matan nan za ta juya ta canja ra'ayi ta ce kawai ai mata afuwa ta yi kuskure an kama ta tana zina da wani kawai sun makalar sai ta ce kai la afdihu qaumi sa'ir al-yawm tace wallahi yau bazan kunyata mutane na aje a yada a duniya cewa nayi zina ba wallahi gundan na ranta ma'ana da ta ce ta yi zina ta kunyata kabilarta da al'ummarta ta yadda Allah ya mata azaba subhanallahi kaji mace ko kaji halin mace ko kamar ba ku gane karatun ba yanzu wannan a gaban annabi ne fa sahabbai suka ce kar fa ki yadda fa amma da ta gadar wa kanta abun kunya da danginta da al'ummata da kabilarta a ce wai yau yar kabila kaza ma ta aure ta yi zina da wani ta ce ta yadda ta yi rantuwan nan kawai komai ma zai faru ya faru ashe mace tana iya ɗaukan shahada akan ƙarya ta yi abu wannan in kana sulhu za ka gani wallahi tallahi shi ya rubuta min takarda shi ya sake ni kuma kokariya take ita ta rubuta takardar wallahi ban taba yi ba ni ban san wannan magana ba kuma wallahi malam tana yi yasa duk wanda bai yi karatu bai ce zai alƙalanci tsakanin miji da mata mace za ta kiɗi wanda kai kuma wai kukan mace fa kai dauki hankalinka wai mace wai an zo ana abu tana kuka kar ka damu da kukanta ba su da kirki wata kuka yanda ka san tauna chocolate abu ne mai sauki a wajenta kar ka yadda kukan mace karya maka zuciya ta ce hajiya ki bayanin gaskiya kawai wani kuka kina abin nan in dai kukan wata ne wallahi za ta nade ka a takarda ta ce ai zuwa ne na fashe masa da kuka na gaba da shi kawai kar ka yadda da kukanta kawai ne magaskiya ko sai ta gama kuka ka ce kin gama to yi bayani in ta gama kukanta ka ce yi bayani amma tana fashiya da kuka Alhaji gaskiya ka zalunce ta ai yanzu ma gashi kuka take ta ina kai baka zama alƙalin kwarai ba to kaji wannan tace ta yadda wallahi da abun kunya ya same ta da danginta da mutananta wallahi gwanda ta rantsuwa kan ƙaryar inna lillahi fa madat kurum ta ci gaba da rantsuwa fa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana kallo yace ku kyale ta ba kin yi rantsuwa ba yace to absiruha fa in ja'at bihi akhalal ainaini ku kula mun da dan ku sa ido ku kula da haihuwarta in ta zo da wannan da akhalal ainaini yazo yana da bakin ido idan sa baki ne kamar an saka kwalli kukula sabiqul ilyataini mai manyan duwawu da aka haifi yaron kamar irin wancan khadlaj saqaini mai manyan kwauri shine khadlaj kamar azim manyan kwauri to wannan da fa huwa li sharik ibnu sahma to wannan dafa na wannan mutumin ne Sharik ibn Sama mijinta gaskiya yayi kenan kamar mijin afwan wato kamar kwarton kenan ko kamar wanda ya neme ta din shi annabi ya dauko ya ce in kun ga dan yazo da kamar wannan mutumin ai wannan afwan kai kamar uban kai nake so in ce ba wanda ya neme ta ba wanda ya neme ta kai tunda shi wancan Hilal ne sore shine mijin wanda ine mai ta din kwartan kenan annabi ya kwafa kamanta in kun ga yazo da shi to na wannan mutumin ne mallam tana haihuwa ana dubawa sai aka ga dan nan exactly
kamar sa dai da wanda izo yayi mata alfashin nan ashe mijinta gaskiya ya fada Hilal gaskiya yayi yanzu ke kika zo kika rantsa akan ƙarya wannan ƴan uwana abin da yake nuna ashe wasu suna ta'addanci su keta gidan ƴan uwan su je su yi ta'adi ashe matar aure ana iya zuwa ayi barna da ita ka kula da gidanka wannan fa a zamanin annabi a lokacin annabi a cikin sahabbai wani ya je gidan wani yayi wani ta'addanci ballan tana yanzu gidanka da yake cike da matarka tana da wayar miliyan 1 wayar 700,000 wayar kaza suna danna wayoyi matar aure fa kaga ta dauki hoton kanta tana yadawa wai tana da miji a'udhu billah tai kulliya tai ado matar aure fa matar sunna kaga mace wai a dipi dinta tana sa hoton ta ina mijinta ba kishi wannan shirbici da wannan shedanci da wannan wasa da aure da ake da rashin kulawa wallahi sai kun gyara yanzu wannan matar ta isa ta zo ta yi wa ƴar ta fada ta ce wai tana kulliya tana ado tana nuna hotonta da hankalinka ka je ka sai waya babba ka ba matarka ta rinka daukan hoto yanzu in ka shiga TikTok din nan in ka ga matan aure abin da ya baka mamaki matar aure ta caba kulliya ta yi ado tana rawa tana daukan hoton kanta a TikTok din nan kuma matar aure kuma mijinta yazo masallaci sai hun gaba yana zaune yana jin charbi wani charbi zaka ja ka je ka ja charbi akan mataka waɗannan kofofi ne da suke sa yaduwar alfasha da zina a cikin gidajen musulmi wallahi ma'ana ana duba yaron nan sai aka tarar da shi iri daya da wannan mutumin dai da aka zarge ta da shi faqala nabi sallallahu alaihi wasallam laula ma madha min kitabillahi da ba dan abin da ya gabata na ayar Allah da ta zo ba ayatul li'an kenan lakana li wa laha sha'an annabi yace wallahi da ni da ita wallahi akwai sha'ani ran annabi ya baci yace ka da ba dan Allah ya saukar da aya ta yin rantsuwa da li'anin nan ba tsakani na da wannan mata li wa laha sha'an da ni da ita akwai sha'ani tazo gaba na ta rantsi akan ƙarya to amma ya zai da ita da sai yayi mata haddi wallahi to shikenan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kashe wannan hukunci shi mijin ya rabu da matar ita ta kama gabanta shi ma kama gaban shi wannan shine abin da ake cewa li'an tsinuwa da la'anta da ake tsakanin ma'aurata guda biyu in wani ya zarge wani abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe ina neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك أتوب إليك نعم نعم وي كمر وان دي تردم مچي جي أجدن شي وانا نيما إذن إذن إذا أدن يأدن بادراتا أيد إيا أدن جن كرتا سي أدن دك آراوا أجن كرتا أدن دك آراوا أجن كرتا kar a kashe in an ga maciji a gida kada kai tsaye a kashe shi dan zai iya yiwa ba macijin ne na kware ba shedani ne Allah ya mana afuwa wa bi hadha alqadri kifaya wassalamu alaikum